Farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamme na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Bahari Fauda.
A tattara na Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 27 ga watan Agusta na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kalubalen da ake fuskanta idan aka je asibiti.
Da fatan dai kuna nan da kai da iyalanka kuna daukar matakan kariya daga wannan annobar.
Amma Ami, yau dai na ce bari na zo na taya ki gabatar da wannan shirin da na dade ban zo ba.
Sannan wakilin sashen Hausa a Katsina ya jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya inda suka yi bayanin su ma abubuwan da suke fuskanta.
Muna nan muna yi. To jama'a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa a Nijar zirzirce asibiti domin jin ta bakin jama'a kan irin kalubale da suke fuskanta a asibitoci.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Na kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na sadarwa na Facebook. Saƙon mu na gaba ya fito ne daga Kumar Ibrahim Musa Maiduguri ya ce yau da gobe ikon Allah. Hakika kalubalen da ake fuskanta za ka je tun da asuba asibiti. Na farko shi ne bin layi wajen siyan kati kafin ma ka ga likita.
Tomas saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai gadan kunsa ta Fabalewa inda yace hakika kalubalen da yawa domin yanzu har ta kai ga marasa lafiya ba su zuwa asibiti suna tafiya wajen masu maganin gargajiya.
Sai kuma sakon biliya mini Ma'azi ɗan mama yace fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. Kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya hantara da kyara bakar magana kallon banza jiji da kai da nuna isa da jami'in jinya ke yi wa jama'a. Wata yarinya da zara ta je ta yi kwas na ungozo ma wanda dududu bai wuce watanni 8 ba sai ga tana kallon kowa da wutsiyar ido. Ita ga likita yar boko. Allah dai ya kyauta. To amin.
To shi kuma Bilyamin Ma'azu yamma macewa yayi fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. Kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya bakar magana kallon banza jijji da kai da nuna isa da jami'an jinya ke yi ma jama'a. Wata yarinya da zaran ta je ta yi kwas na ungozo ma wanda dududu bai wuce watanni 8 ba sai kaga tana kallon kowa da wutsiyar ido. Ita ga likita yar boko. Allah dai ya kyauta.
To sai kuma sakon Abdulaziz Isa yace kalubalen da muke fuskanta idan muka je asibiti shine yadda zamu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani ga rashin garajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ka bai wa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. Amin.
To sai kuma amsar Abdulaziz Isa inda shi kuma yace kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti shine yadda zamu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ya baiwa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. To amin.
Sakon Salisu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya yace to kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kan yafi karfin a kirga ga dai karancin magani da gwamnati ta bayar domin taimaka masu rashin lafiya amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wayar ganin likita kai sauran wulakancin da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauke mana
Salau Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa yayi to kalubale kan idan mutun ya tafi asibiti abin kam yafi karfin a kirga ga dai karancin magani da gwamnatin ta bayar domin taimakawa masu rashin lafiya amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita kai sauran wulakanci da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauwaka mana
shi kuma Bulyamin Muhammad Kaura cewa Ni rabona da asibiti na kai shekara 10 saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya baban mama daga gidan Guzza Gwagwala da Abuja
To Bilyamin Muhammad Kaura shi kuma yace ni rabona da asibiti na kai shekara 10 saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya
To a waisu fara sha'ibu cewa salamu yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata
To a waisu sale sha'ibu kuma cewa yayi salam yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata
Gali ADC shuni cewa yayi sun fi jamfa a jasu yawa wasu daga cikin su sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadar aiki da ma kudin maganin
To shi kuma ga Gali ADC shuni cewa yayi sun fi jamfa a jasu yawa wasu daga cikin su sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadan aiki da ma kudin magani
to sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin mun Rajau akwai wata babban likita mai suna Fatin Gauna to duk lokacin da muka samu juna biyu wurin ta mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma Fatin Gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kudi tana masa aiki muna dan haka muna roƙon Allah ya ƙara dauka mana hajiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
to sai kuma amsar hadin gwiwa daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau inda suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubale da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin Murjau akwai wata babban likita mai suna Fatin Gauna to duk sanda muka samu juna biyu wurin ta mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma Fatin Gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kudi ta nemi aiki don haka muna roƙon Allah ya ƙara daukaka mana hajiya Fatin Gauna dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma bari mu je jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya zagaya babban asibitin gwamnatin jihar Niger Amina domin jin ko akwai kalubalen da mutane ke fuskanta idan suka je neman lafiya
to a yanzu haka dai ina nan a bakin gate na shiga babbar asibitin gwamnati da ke nan cikin birnin Mina ta jihar Niger wato General Hospital Mina kuma ina tare da wani malami sunansa
sunana Jibril Ladan Gwada
na amma Jibrin gashi na ganka asibiti mai kazo yi
na kawo sista na ne bata ji dadi ba
wato ka kawo yar uwarka
insha Allah
na'am to kaman mai ka hadu da shi da ka kawo ta asibitin ka samu karbuwa da kyau ko akwai wata matsala da ka ci karo da ita
eh gaskiya na samu karbuwa da kyau sai dai kaman ka shiga lalle sai ka sa takunkumi din nan na fuska da kuma akwai kuma hand sanitizer sai ka wanke hannunka da shi kamin su yadda ma ka shiga ciki
na'am
eh
to da ka shiga ciki kumbilai ne ko ko mine ne kai karo da shi a lokacin kafin a ga ita yar wataka
eh gaskiya akwai layi amma situation din ta bai kai ga wanda zamu bilaye ba saboda an kawo ta ne tana amai da gudawa kuma anan take aka kama ta cikin gaggawa aka kai ta emergency aka yi mata aiki eh aka bata magunguna aka sa mata ruwa aka rubuta prescription da duk abin da za a yi aka kuma rubuta scanning da kuma thesis gaba daya suka a gurguje aka da aka yi
yanzu tana nan asibiti
yanzu nan haka ma an sallamo ta ga tana ma cikin keke napep za ta wuce
na'am yanzu ita ne nan nake ganin tana hawa ma
cikin keke napep an sallame ta
na'am to amma kaga wasu masu kaman waɗanda suke suna cikin damuwa a ciki a can inda kuke layi din inda ga alama ma kaman ba a bari mutane su shiga can ciki
tsakani da Allah babu wannan gaskiya babu wannan duk wanda mutane biyu dai na yi karo da su wanda an kawo su ne emergency akan keke wasu ana tura su da gudu ma ana sauri dai dan a ci cirai iya abin da zan iya faɗa kenan amma ni wayin samu waya a ga wayin mutum ya zo ko an yi banza da shi ko makamancin haka tsakani da Allah ban gani ba
ya mun gode kware
Allah godiya nake
Allah ba ta lafiya
amin
to bayan mun gama zantawa da shi na bakin titi mai kokari mun shigo cikin kware asibitin a yanzu haka kuma ina tare da wani bawan Allah ranka da me sunanka
ni sunana Hamidu Adamu
na'am gashi na ganka cikin asibiti me ka zo yi
na zo asibiti magana ido ya kawo ni kuma alhamdulillah there was improvement compared to yanda abuwa suke tafiya da
to an dau samu ci gaba yanzu
yes
na'am
saboda magani ma yanzu na je na saya kuma abun duk abuwa su yi daidai yanda kamata a ce su abun nan
amma da ka zo nan babu wata matsala ko na layi ko kuma wani abu da ka hadu da shi
to matsalan layi akwai amma duk da haka akwai tsari saboda in ka je ka karba katin ka aka je gurin da ya kamata a ce ana gani za a ganka idan ka je sai ka zauna in lokacin ka kai sha kirara sai ka je ka gani likita mai likita ya gama sai kuma sha baka kati wanda ga rubuta ma magani a ce ka je gurin da aka sai magani ko cikin asibiti ko wajen asibiti
da kai an duba ka kuma an rubuta maka magani
an duba ni kuma an rubuta maka magunguna kuma gashi na saya
har ka sai maganin ma anan cikin asibiti ka samu
asibiti can gurin da pharmacy
na'am
can gurin da saje dai akwai guda daya da ba a samu ba zan fita wajen din sa
kine zaka je neman
ki insha Allah
wanda zai a takaice kai baka ci karo da matsala ba
a ban ci karo da matsala ba alhamdulillah
to baka ga ko wani wanda kuke tare yana dan korafin wani abu haka ba ko layin yayi yawa ko kuma makamanci ko kuma shi likita
wannan layin ba za a rasa wannan korafiwa saboda harkan dan adam sai a kuri kuma harkan in aka ci a kuri kuma za ga yawancin mutane ba su da kuri
eh ya da kai ka kai kamar minti nawa kana layi ko awa
to ni da na zo nan tun karfe less than 10
na safe
eh karfe 10 eh
kuma yanzu karfe nan muna kusan karfe 1 da rabi
na'am haka
kuma kai yayi maka baka dade ba
a sai a wasu abubuwan ka gama nan za ka je can rayi wani goji
na'am
sai ka je ka samu wasu kuma wannan layi daban in ka gama sai ka zo ka tsaya doctor ya gama da wasu na duba file dinka
to haka zalika kuma muna tare da wani bawan Allah
sunana Malam Abdullahi Idris
na'am to gashi na ganka nan cikin asibitin mina me ka zo yi ka kawo mara lafiya ne ko kai ne
eh lalle da na kawo mara lafiya ne wata sister ina ne ba ta da lafiya tana ciwon ido
na'am
sai na kawo ta eye center
na'am
yanzu dai mun dan doctor da Salima kuma ta taimaka mana ta duba ta ta rubuta mana magani mun zo mun saya yanzu muna dawowa ne daga pharmacy insha Allah za mu koma gida
na kun samu maganin da sauki
da maganin yana da sauki dan maganin da ka rubuta mana duk ya wuce 2007 ba kuma mun saya kuma da muka je gurin gaskiya an gaggata mana ai mana an ba mu hadin kai an sar mana da sauri gashi nan mun fito gaskiya yanda muka ji suka yi mana mun ji dadi sannan kuma su a wajen lalle kan gaskiya suna aiki kuma suna kyautawa ma marasa lafiya da suka zo
ka ci karo da matsalan ko dogon layi haka ko wani abu makamancin
ka a ban ci karo da ko wani dogon layi ba musa u biyu ne a gabana da na je biya kuma da na je za a gaya min kudin maganin mutane biyu ne a gabana da kuma na je biya mutane uku ne a gabana sai na biya kuma na fito
kaman janareto yana kara kusan bayanin da muka samu ba wuta asibitin kusan kwana da kwanaki ba ku samu wannan matsala ba na zafi da sauran
to da yake mun zo kuma mu ba samu ward ba yau muka zo kuma gashi nan kuma mun gan doctor kuma za mu koma amma gashi nan na gan karan janareto yana ta damu mutanen da suke wucewa to lalle kan ya kamata a kyauta dinga ana kawo mana light saboda wannan karan janareto yana damu mutane ka ba za su ji dadi ba so da Allah gaugatawa gwamnati kuma ya tsara sa ima masu yan Nepal magana a dinga kulawa da kawowa nan tarki kullu saboda marasa lafiya su ji dadi dan wayan su wani yanzu ba su da jin ba jena won su wood to ya su za su yi wanda suke ci da akwai zafi yanzu to lallai muna so da Allah taimaka in ne fa su ma su taimaka su dubi su taimaka ma mutane al'umma dan su dinga kawo wutan nan tare eh mun gode kware da gaske
na gode
ni Abdullahi ne daga Lafai eh insha Allah na gode
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni
har ila yau Mustafa bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da Dr. Ibrahim Tantangi Kolo jami'i a babban asibitin gwamnatin jihar Niger
tare da dafonfo sunansa da kuma matsayi a wannan asibiti
ni Dr. Ibrahim Tantangi Kolo Director of Medical Services First Coast Management Board
to gashi wannan asibiti mun tattauna da wasu bayan Allah amma dai babban korafin shine kusan matsalar wuta ne an ce kusan sati guda ba wuta a wannan asibiti me yasa matsalar rashin wuta
incidentally we just ended our management meeting now okay yanzu ga alhamdulillah abu ya dame mu amma rashin wuta ba karami abu ba and wuta is very yana ana bukata wuta kowane lokaci a asibiti yanzu ga ne muka gama management meeting a hospital management board the honorable commissioner Niger States have directed ya ba da umuri cewa ayi fixing na shi during the do abin da za a yi kuma a riga an shirya yo by the grace of God za a yi releasing kudi da za a yi aiki the executive director of Hospitals Management Board in the passing of Ibrahim Abdul Dr. Ibrahim Abdullahi has given that marching order as as directed by the commissioner inshallah ndeba delay also the gawuri nepa ba within the next 24 hours we expect that the problem to be fixed inshallah don kudin da za a yi aiki da shi in Allah ya so yau za a fitar da kudi din inshallah
wani amfani da generator nan wasu kamar yana dan damun marasa lafiya da kara wannan shi ma kamar ba matsala bane
shine matsala babba especially in hospital environment noise noise wasu patient ba su so noise they suna bukata wurin by very quiet to shine yasa muna so mu bi wannan abun da gaggawa muna gani initially cewa nepa zai yi a fixing nashi amma da suka duba sun gani cewa ba abin da za a yi fix ba sai bukata kudi to insha Allah yau za a fitar da kudi by the grace of God
thank you very much sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
kada a sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu ci gaba da jerin shirye-shiryen mu bari mu dan numfasa a shakata da wannan waƙar
I'm
Shirin bari mu ba jami'in kiwon lafiya damar bayanin tsaurin da suke yi wa mutane wani lokaci domin mu danyi hakuri da juna.
A dangane da korafin da majiyata tare da marasa lafiya musamman ma mata a bangaren wajen haihuwa suke yi, ya sanya nazanta da Matrom Asabe Umar Tule.
Sista, wani lokaci marasa lafiya kan koka da halayyar wasu daga cikin nas-nas masu kula da mutane a nan OCD inda suke fara ganin likita, wasu kuma na ɗakin da ake kwantar da marasa lafiya kama ya zuwa wurin haihuwa suka nan koka.
Aikin kokawa na tsakanin majinyata da ma'aikatan asibiti. Ina son mutane su mana haƙuri a rayuwar ɗan adam, kowane profession ne ko ma'aikata, za ka samu mutane sun bambanta. Za ka samu masu kirki, za ka samu waɗanda suna hasula da wani lokaci. Ba mu ce ba a yi a asibitin ba, aka yi idan an yi na mutum ɗaya sai ka ga abu an ɗaga shi ya zama kaman kullum haka ake. Amma ina shaida mutane ba haka bane, a yi haƙuri. Amma masu aikin asibiti uri wani lokaci yakan kasance lokacin da ake neman attention. Na kawo majinyata nan da mu a gare yake mai aiki, shi ma aiki ya mai yawa, yana so ya kula da wani kati ya bari ya zo wurin naka. Idan yi ma wannan magana na farko a hankali, na biyu a hankali, na uku ɗan adam ne sai ya mai da martani wanda watakila bai maka daɗi ba. Na biyu akan ga kaman a ɗakin haihuwa ana wa mata tsawa, wani lokacin ba tsawa ake musu ba, ana kokari ne a ceto ɗan da ita uwar. lafiya mata ya wani lokaci ba ta san abin da take yi za a dan daga mata murya kadan domin ta yi abin da ya kamata bayan ta haihu sai a daidaita a yi wasa da dariya idan wani ya ga wannan a lokacin da aka yi sai a yi kaman ko an musguna wa matan nan ne ba musgunawa ba ne to da yawa mace an kawo ta haihuwa sai dan uwan suna rike ta wuri su daga ta sai su ku bar ta sai tafiya da kafanta yana taimakawa a gurin haihuwa sai su kamar a ɗan asibiti ba su da tausayi in ba haka ba ya za a fita yi tafiya to tafiyan nan yana taimakawa wurin saukan yaro yaro ya fito a cikin sauki ita ma ba za ta samu wahala sosai ba so ire-iren waɗannan ne mutane sai su ga kamar cewa ma'aikatan asibiti ba su da tausayi idan ma'aikatan asibiti suka yi tausayi ne yawa ba a cutu amma yanzu zan yanka gaban mata na yi tausayinta ban yanka yadda ya kamata ba na cutar da ita ban da yi ba za ta yi kamar ni ba wai abu bane ita a zuciyarta wani abu ne amma ba za ta nuna majinyatan cewa in wani abu ba domin ta karfafa ta in ya wuce sai a yi wasa da dariya amma a yi haƙuri akwai kaɗan a cikin waɗanda sun da zuciya da wanda kullum muna yin ƙoƙari faɗakar da su su yi ƙoƙari su kai zuciyarsu ne an sha yin training organizations da yawa kuma sun mana training akan maganar dangantaka tsakanin mara lafiya da mai aiki ana kiran shi IPC UNFPA sun kashe kuɗi sosai akan wannan training kuma sun ga amfani shi ma'aikata da yawa sun canja akwai waɗansu surveyors da suka zo wanda Japan Chief University suka biya kuɗi aka yi wannan survey amma duk akan irin halayen ma'aikatan asibiti shi ma ya taimaka akwai masu yi ɗinkan amma yanzu an rage shi sosai ka zo asibiti za ka samu fara'a za a karɓe ka hannu duk biyu in har akwai wanda ta yi maka abu za ka ga nan da nan za a kira ta a yi koshonin ɗinta saboda haka mutane kar su ji tsoron zuwa asibiti kuma kuskuren da aka yi a baya ana yin haƙuri da mu.
Matron Asabe Umar Tula.
Ƙwararriyar ma'aikaciyar jinya.
Ganin cewa duk inda ka je mutum ɗaya ya koka to tabbas shi ma ɗayan yana da nashi muradin hakan ya sanya na tambayi Sista Bilkisu ɗan gaji cewa shin kowane irin matsaloli ma'aikatan jinya ke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum a asibiti.
Muna samun matsaloli da yawa a ɓangaren aikinmu na nan sali a nan arewacin Najeriya na farko dai yawancin mutanen mu ba su zuwa asibiti sai ciwo ya fi to a lokacin da suka zo kuma suna son a gaggauce su samu lafiya idan aka zo irin tsarin mutum da dole a bincike a ce za a dudduba abubuwa kaman hawan jini da fitar da sauransu za su gabata lokaci ne suna zuwa suna son dai su a dafka musu magani ba tare da an san me ke damun su ba dan suna ganin bincike na gwajin jini gwajin bayan gida da sauransu bata lokaci ne a ba su magani su sauke sai kaga idan an tsaya ana wa'annan abubuwan mataki sai kaga su waɗanda suka kawo mara lafiyar nan sun fara zage-zage an wulakanta su sun kawo yaran mutane hajaran-majaran an ƙi kuna su na ɗaya kenan na biyu mutanenmu na arewa zan ce dai mutanenmu kaman Hausawa ba suka sa ƴaƴansu zuwa wannan makarantar jinya da ungwanzoma ba saboda yawanci dalilansu ba su san aikin kwana da aikin dai da za a ce zo ka yi to yawanci ba Hausawan da yawa aikin asibiti to in suka zo irin in ba a yi musu daidai ba sun dinga zage-zage kenan cewa an sa kabila ya wulakanta su ya zage su laifin wa laifinmu saboda mun yi musa ƴaƴanmu su je su yi wannan karatu na jinya saboda yawanci za a ce in mace na aikin asibiti ko za a ce a tana bin maza mijinta ya ce ba za ta yi aikin kwana ba zargi yana shiga akan wannan sai an samu masu tsoron Allah za su bari dai su da Allah saboda shi kamuwar mace a zuciya ne abubuwa da yawa muna samu kaɗan kenan daga kidi amma akwai da yawa.
Sarta Bilkisu ɗan gaji ma'aikaciyar jinya a garin Kaduna wacce ta yi ritaya.
Kama dalla a gaida Sani Malumfashi da ya jiyo mana waɗannan bayanan masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin wato Sarfila Hashim Gumel da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.